الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قديات تبتا بأبنجي سبحانه وتعالى da ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafin mu mai albarka littafin Umdatul Ahkam da Sheikh Al-Imam Al-Hafiz Abi Muhammad Taqiyuddin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu wato a cikin babe wanda yake bayani dangane da abin da ya shafi arrahmi wa ghairihi baban da yake bayani game da jingina da wani jingina wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga babul luqta na'am
bismillahir rahmanir rahim babul luqati عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق فقال عرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديئة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها هذاءها وسقاءها تريد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب
نعم باب اللقطات wannan babi yana bayani dangane da wato abin da ya shafi tsuntuwa idan mutum ya ga tsuntuwa a ƙasa zai iya dokanta ko kuma ba zai iya dokanta ba daga cikin tsuntuwoyi akwai wanda yake ya halitta musulmi ya kama daga cikin dabbobi akwai kuma wanda bai halitta ba mutum musulmi ya kama ta ya shigar da ita gidanshi a matsayin tsuntuwa ce yayi akwai wanda bai halitta ba ya kama daga cikin dabbobi عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال اتو وانا حديثي نا wannan babi an amso shi daga Zaid dan Khalid al-Juhani Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato wannan Zaid ya fito daga kabilar Juhaina wanda Juhaina babbar kabila ce wanda take sananniya daga cikin kabilu na Larabawa Zaid ibn Khalid al-Juhani yace سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق أن تنبي معك صلى الله عليه وسلم دنگني دا سنتوا واندم تنيي تديناري كوي سنتوا تأذرها دنگني دا سنتوا تكدي إدام تنيي منيني حكم تنشي واندي سنتوا يا كماتا أچي ياي shin zai fara bishasha da wannan kudi ko ku a'a zai ajje shi ne sai ya kai wani lokaci a wajen shi sannan kuma zai fara amfani da shi sannan kuma idan ya kashe shi wa zai biya idan mai shi ya fito to wannan babu zai yi magana akai to shine an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dangane da luqaba tsuntuwa ta azruha ko ta dinari inda mutun yayi kitibus Allah ya hada shi da wata miliyan 10 a kas. Yana tahiya ya tuntube sai ce kai wannan dutse ina dalili. Waye ka burgi ne yadda haida ya taba. Ya ji ashe burgi ne na 'yan miliyoyi. Ileka ɗan 10 ne. Ya doka ya shiga cikin daki. Da ya shiga daki yadda ya sa ku ba ya hudda riga. Sai ya kunce da ya gani sai ya ga ɗaya ɗaya har guda 10. Sai fara rarraba ido kuma. Yanzu in ya wuto ya je siyo sabon moto. Yayi dimke gane shi za a yi sai har to yanzu ya zai to qala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace i'rifu wika'aha wa ifasaha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yanzu abin da zaka yi shine ka sanar da wika'aha shine farmitinta, ka san farmitinta kalan yanda idan a sakwati ne kudin yake, to ka kula da sakwatkin wa ifasaha da kuma jikar wannan kudi din, jikar da kudin yake ciki ka gane jace ko baka ce, tsanwa ce ko masara ce, farmiti din wani kala ne, to kai lissafi da shi da kyau da kyau ka kallata. Summa arrifaha sana, sannan kuma sai ka cige ta ta tsawon shekara guda, da ka yi tsawon shekara guda kana cigiya a gurin da kake tunanin cewa za a samu mai wannan kudin, kale zaman to kai tsuntuwa anan murya ka je ka hurki ka raka cewa ayyan wadu wanda ya san yayi addu'a to ya same ni anan murya, an yi addu'a anan murya ka same ta, shikenan kawuta zaka yi duka ayyan hurki ne a gurin da kake tunanin za a samu ita, bi mawdi'in yarjut ta'rifa biha, a gurin da yake tunanin cewa za a samu mai wannan kudin, amma kar ya zamanto inda aka yi addu'a daban, inda yake zuwa yayi shela daban, sai ya zamanto gurare dai wanda ake tunanin cewa za a samu mai wannan kudin, in anan ne mure ka samu ta miliyan 10, to shikenan sai ka je ka babban masallacin juma'a ranar juma'a bayan an gama kafin mutane su huto, ko ku bayan mutane sun huto nan kan titin nan, kace to ƴan uwa ina da magana, duk wanda ya san ya dan yaddua mai dan kaburi kaburi, kace mai dan kaburi kaburi kal, kace ya dan yaddua zaka in kaje wata dala 100 ce ko jika aka yadda, kace wanda ya san ya dan yaddua mai alkaburi kaburi ya same ni ina gida nan guri kaza daidai kaza ka bada wannan, kace amma kafin mutum ya zo dole ya zamanto ya zo min da cikakke sheda na cewa wannan abin da na samu nashi ne, kal kace kudi kai ga zamu ne baka kai shi yace kudin shi ne dan mamake ka, ah kace dai kawai kai tsuntuwa wanda ya san ya dan yaddua wanda take mai dan kaburi kaburi, dan kai dai baka ce baka abin da aka yadda, shikenan sai isko ka gida. Haka nan ranar ladi ka ga a bakin kasuwa lafiya kalau alhamdulillah, ko wajen sha biyu ta rana a dai guraren da kake tunanin dai cewa dai kawai in kai sanarwar nan, to wata kila wani yana da dan uwa wanda ya yadda kudin kuma wanda labarin ya iso gare shi kenan sai ya je ya gaya mishi shikenan, amma in ka tashi ka tafi ka je kake yin cigiya an yaddua anan murya ka same ta anan murya ka je ka mina ruka raka cewa to ƴan uwa duk wanda ya san dai yayi yaddua to yazo shi guri na akwai wadan wani abu da na bari da na samu, to kaga bai bata bai ba sanarwa a inda ya kamata a ce an samu wannan dukiya din, an gane da kyau. Fa in lam tu'raf, to idan ba a samu ba wannan dukiyar ba a samu ba mai ita, ya zamanto yayi ta cigiya tsawon shekara guda kuma a gurin da ya dace a ce ya ciki ta ta, to yanzu fastan fidha, to sai ya kashe ta, yana kawai sai ya bishashe shi da ita miliyan 10, sai yanzu to yayi shekara guda daidai gurgudu dai yana sanarwa a guraren da ya kamata a ce an sanar din, amma Allah bai sa aka dace ba har a gidan rediyo an sa, shikenan sai ya bishashe shi da ita ya da ko miliyan guda da fara ba ya canza ya lallaba ƴan uwa, ƴan unguwa ce to za mu hudda zakka, za mu fara hudda zakka, ce to wani kasuwanci me kake ka fara hudda zakka, ce ku bincike gare ku, yana zai fara bishashe shi ya sayi mota ta kirki korola ya fara kora ta kawai ya shiga ya huta, in ya huta ya shiga ya huta a ga yanda yake rike yake ne ma ba irin na da bane, sallama shi ta canza da tada, gaisuwar shi ta canza da tada, hannun shi ya canza da nada, far'a shi ta canza da tada, da shikenan lalle dukiya ta shiga hannu kenan. Wal takun in wadi'atan indaka, to kuma wannan dukiya za ta zama to ajiya ce fa a wajenka, za ka yi bishasha da ita, amma duk radda Allah ta'ala ya sa mai ita hoye bayyana hoto kai kuwa ka cira bata na ba dole zaka dauka ka bashi kayan shi. Fa in jaa talibuha yawman min ad-dahri, idan mai neman wannan dukiyar zo shi wata rana daga cikin zamani, shikenan ana nan bayan shekara 5, ashe mai ita dama wani ne ya zo shi zai huce chadi kawai yadda ta anan bai sani ba, can bayan shekara 5 kawai da ya zo shi ana zancan, aka ce yanzu dai kaga su Alhaji wani kawai an haye yanzu hal ya tafi umara gashi ne nan ya sauke kawai wata tsuntuwa ce yi, sai mai abin yanzu ce yace to tumo dai yanzu yace, aka ce a nan da shekara 5 ne da suka wuce yace iko Allah yace ai mu can a difa muka je muke ta neman kuɗin a nan ashe muka yadda.
ni kuma na ba shi ya gani wai shi kuma ya ba waje da saifu wai saifu ya ce shi kuma ya ba shi zuwa da motar shi tukun ya ban gana
to ya gana kenan kawai daga karshe dai kawai sai a gane cewa na me wannan kudin me kudin shine wannan wanda ya zo shi daga chadi dan Alhaji sai ya nemi kudin shi ya bashi eh fa in jaa talibuha yawman min ad-dahr idan me neman wannan dukiyar zo shi wata rana daga cikin zamani fa addiha ilaihi ka dauki dukiyar shi ka bashi kayan shi ta zaman to ajiya ce aka baka tunda me ita ya zo shi shikenan sai ka dauki kayan shi ka bashi wannan shine abin da ya shafi sargantar kudi da mutun ya samu idan mutun ya tsintuwar kudi ga yanda zai yi da shi shine farko zai yi sanar da shi tsawon shekara guda in mai shi bai bayyana ba sai ya amfani da shi idan ya bayyana daga karshe kuma dai sai ka dauki dukiyar shi ka bashi ajiya ce in kuma bai bayyana ba shikenan fahiya ka sabili malika tamkar dukiyar ka ce kenan kawai sai kai amfani da ita tunda mai ita bai bayyana ba Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta miki kawai kai ta mai addu'a Allah sa da aljanna ne wala mutumin da yadda miliyan 10 ka samu ko bai bayyana ba kai ji addu'a Allah sa da aljanna ne yake cewa wata kila ta dalilin shi kai ma ka hai wasalahu an dallatil ibil to sai wani mutum ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dangane da sarganta ta raƙumi idan mutum ya ga raƙumi a daji to ya kama shi ya kawo shi gidan shi ko ko a'a barin shi zai yi zuburji shi ma ce namsi namsi shi yayi ta kanshi ko ku a kamo shi zai ka tafi gona kawai ka ga raƙumi yana yawo a cikin gonar kai baka san ba ko na waye kuma gashi magarba ce za ta yi to ka kamo shi ko ba za ka kamo shi ba fa qala malaka walaha ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ina ga minka da raƙumi eh malaka walaha ina ga minka da raƙumi da aha shafa mata lafiya fa inna ma'aha hiza'aha wa siqa'aha haqiqa wannan raqumi din tare da ita akwai takalminta shine hiza tare da ita akwai takalminta wa siqa'aha da kuma abin shanta tare da ita akwai ruwanta saboda raqumi yana ɗaya daga cikin dabbobi waɗanda suke da katihun ruwa a jikin su lokaci mai tsawo suna da sai kurkin ruwa a jikin su to ka shafa mata lafiya ta yi ta kiwanta taridul ma'a za ta je ta in akwai wani tabji ta je ta gangara ta sha ruwa wata akulu shajara sannan kuma za ta yi ta cin wato ganye na bishiyoyi ka shafa mata lafiya hatta ya ji da harabbuha hadde mai ita ya same ta ba za ka kamo ta ba kawo ta gida ka ɗarme ta ka ce ni ma yau na samu sarganta ta raƙumi a ce to Alhaji ina ka samu raƙumi ka ce wallahi na je ni bayan gari kawai biya nan gonar mu ta nan bakin gari kawai na je ni kawai na ganshi yake kiwo a ciki kuma gashi magarba ta yi ni ba na kamo shi kawai na kashi aka shafa mata lafiya wasalahu an shati to sai wannan mutumin ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dangane da sarganta ta tinkiya ko ta akuya ko ta rago ko ta dan akuya yace to ya rasulullahi sarganta ta karamul busafa idan tinkiya ce na gani a daji ya zan yi da ita fa qala khudha ma'aiki alaihi salatu wassalam yace kama ta ka rike ta ka ba ta ka kawo ta gari fa inna ma hiya laka sani dai kadai wannan bishati bisa din da ka kama karama imma dai ta zamanto ta ka ce idan ka kata gidanka ya zamanto ka yi cigiya ba a samu mai ita sai ya zamanto ka rike ta a matsayin taka ce auli akhika ko kuma ta dan uwanka ce imma idan ka barta wani daga cikin bayin Allah zai ganta ya kamo ta ya kawo ta gidan shi auli zibi ko kuma daga karshe ta zamanto ta kirkeci ce idan kai baka kamo ba dan uwanka bai kamo kuka barta a daji kine imma kirkeci ya ganta ta zamanto abinci a gurin shi ya gama da ita amma yanzu ka kirkeci kuma abin shi ya ce ya maida raƙumi abinci kawai ya same kura ta kama raƙumi ta ce sai ta cinye shi ina gani ya shure ta ba ya kusa ba kashe ta ko kirkeci ya kama raƙumi ya ce sai ya kashe shi to amma da ke timkiya ko akuya wannan kananan musashe ne kawai wasan kura za su yi da shi kawai ta kama shi kawai ta yaga shi da sauransu to shi yasa imma idan kai ka dauke ta falla alhamdu idan ka kawo ta gida sai ka cigita ta in an samu mai ita falla alhamdu in ba a samu ba sai ka rike ta a matsayin dukiyar ka ce amma in mai ita ya zo shi sai ka rama mai kayan shi imma ya zamanto in ba kama ta ba dan uwanka ya ganta ya kamo ta amma idan kai ba kama ta ba dan uwanka bai kama ta ba to daga cikin namomi na daji ɗaya daga cikin su ya ganta ya mata aiki amma kirkicin ne amma kura ce amma malan zaki ne Allah ya kara mai lafiya da sauran su to shikenan sai ya zama to an wannan na'am
باب الوصايا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده زاد مسلم قال ابن عمر فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي
نعم كتاب الوصايا wannan littafi yana bayani dangane da abin da ya shafi wasiyoyi yanda ya kamata musulmi ya kula da wasiya hadisi na farko a cikin wannan babi an amso shi daga Abdullahi dan Umar yardal Allah ta kara tabbata a gare shi shi da Umar dan Khattab Abdullahi dan Umar yace hakika jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma haqqu mri'in muslimin wanda Allah yace bai dace ba ga mutum musulmi lahu shay'un yusi fihi yana da kai abin da ya dace a ce yayi wasiyya a cikin sa yana da kai dukiya ya mallaki wani abu daga cikin abubuwa na duniya to bai dace ba ga irin wannan mutumin da yake da kai abin da ya dace da yayi wasiyya a cikin shi yabitu laylataini yabitu laylatan ya kwana dare guda daya tal aw laylataini ko kuma darare guda biyu illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu ba tare da wasiyar shi ba tana rubuce a wajen sa an gane ko zada muslimun al-imam muslim yayi kari qala ibn umar abdullahi dan umar yace fa wallahi na rantse da Allah ma marrat alayya laylatun dare bai huce ba a gare ni ba a taba bayin wani dare منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلوكتن دنجم ايكي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ينا فدر wannan magana din yana cewa bai dace ba ga mutum musulmi yana da kai abin da zai yi wasiya a cikin sa ya kwana dare daya ko dare biyu ba tare da wasiyar shi tana rubuce ba a wajen sa yace to bin taba ba kwana dare daya tal illa wasiyati indi wana illa wa indi wasiyati fate dai wasiyata tana nan rubuce a wajena an gane ku
wa an sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu qala ja'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya'uduni 'ama hajjatil wada'i min waja'in ishtadda bi fa qultu ya rasulullah qad balagha bi min alwaja'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun afa atasaddaqu bi thulthay mali qala la قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تضر ورثتك أغنياء خير من أن تضرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف وتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي حجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال hadithi daga Sa'ad dan Abi Waqqas yardal Allah ta kara tabbata a gare shi Sa'ad ibn Abi Waqqas yace ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya zo mun wata rana ya uduni domin ya gaishe ni a mahajjatul wada'i a shekarar hajji ta bankwana lokacin da su ma'aiki alaihi salatu wassalamu shi da sahabban shi suka iso birnin Makka to waɗansu daga cikin sahabban shi rashin lafiya ta kama su wanda daga ciki akwai Sa'ad ibn Abi Waqqas yace to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya shigo ya gaishe ni a shekarar da ma'aiki ya yi hajji ta ban kwana min waje'i nishtaddabi saboda wata rashin lafiya wanda ta tsananta a gare ni da ya shigo gaishe ni fa qultu sai nace ya rasulullahi ya jakadan Allah qad balagha bi min alwaji'i ma tara wato haqiqa abin nan da kake gani da idanka na rashin lafiya ya isu gare ni qad balagha bi min alwaji'i haqiqa ya kai gare ni daga wannan ciwo ma tara abin nan da kake gani da idanka rashin lafiyar nan ya kai mu wa ana dumalin ni kuma ma'abucin dukiya ne Allah ya hore min da dukiya wala yarithuni illa ibnatun ba wani wanda zai ci gado na daga cikin waɗanda za su ji gado na da asibci face ta ata guda ɗaya tal afa atasaddaqu bi thuluthai mali shin ya halitta a gare ni in kasa dukiya ta gida uku kashi biyu in yi sadaka da shi shine da kashi biyun ukun dukiya ta ya halitta in yi sadaka da kashi biyun ukun dukiya ta la la maiki yace haba malam sa'adu ka kasa dukiyar ga gida uku ka bada kashi biyu sadaka ka bar kashi daya yo me kuka yi da diyar ta ka hada kuka yi da ita za ka bar mata kashi daya cikin uku bai halitta ba qultu fa shadaru ya rasulullah nace to ya jakadan Allah shin ya halitta in kasa dukiya ta gida biyu in dauki rabi in bayar da sadaka sai rabin kuma mun bar mata dake ita kadai ce za ta ci gado walalla manzala ce a bi halitta ba malam sa'adu ka sake shawara qultu fa thuluth nace to ya jakadan Allah game da abin da ya shafi kashi daya cikin uku ha in kasa dukiya ta gida uku in bada kashi daya ya halitta yin haka nan din ko bai halitta ba qala ath-thuluth ma yake alaihi salatu wassalam yace ath-thuluth wato kashi daya cikin uku yakfika ya ishe ka eh shine ath-thuluth yakfika kashi daya cikin uku ya isa kai kai wato hidima da shi a bangaren aikin Allah wa thuluth kathirun manzo Allah yace kashi daya cikin uku ma ho yana da yawa ba kadan bane ka kasa dukiyar ka gida uku kashi daya ka ware ta kai aikin Allah a lokacin rasulka wannan abu ne wanda yake mai girma yana da yawa manzo Allah yace wa sadu innaka haqiqa kai in tazara warathataka wato ka bar wadanda za su ci gadan ka azaniya a mawadata ka bar su suna mawadata khairun min an tazarahum alatan yafi ka bar su suna talakawa ka bar wadanda za su ci gadan ka su ci gadan ka su samu dukiya mai yawa yafi alkhairi sama da ka bar su talakawa ya takaffafuna nasa suna ta meka wa mutane tafufukan hannayensu su basu suna cewa a bamu ana usama innaka anta zara yugo haka ne innaka anta zara warathataka aghniya khairun min anta zarahum alatan ko wace akwai wannan nuskha din akwai innaka anta zar warathataka aghniya khairun shine yafi alkhairin min anta zarahum alatan daga kabar su talakawa yatakaffafuna natha suna ta meka wa mutane tafuffukan hannayensu suna ta roƙon su abin da yake hannayensu wa innaka haqiqa kai malam sa'adu lan tunfika nafaqatan da dai ba za ka ciyar da wata ciyarwa ba wanda tabtaghi wajhallahi kake neman yardal Allah biha da wannan ciyarwa da za ka yi illa ujirta biha face sai an baka lada a cikin wannan ciyarwa din hatta ma taj'alu fi fi imra'atika har ma dai abin da za ka saka na loma a cikin bakin matarka har ma abin da zaka ciyar da iyalinka matakar dai ka ne mi yardal Allah ko a cikin ciyarwa din to sai Allah ta'ala baka lada akai qala sa'adu yace fa qultu sai nace ya rasulullahi ya jakadan Allah wa khallafu ba'da ashabi yanzu za a bar ni za a dakilar da ni za a bar ni a makka ba'da ashabi bayan abokanai na sun koma madina bayan an gama aikin hajji ne wannan yake ga wa manzo Allah yake cewa yanzu anan makka za a bar ni ya rasulullahi kowa daga cikin yan uwa su koma madina ni kuma a bar ni a makka qala ma'aiki alaihi salatu wassalam yace innaka haqiqa kai malam sa'adu lan tukhallafa da dai ba za a barka ba a makka saboda wannan jiya da kake ta rashin lafiya fata amala amalan ka aikata wani aiki na alkhairi tabtaghi bihi wajhallahi kana neman yardal Allah da wannan aikin da zaka aikata in ladarta darajatan wa rifa'atan face sai ka kara daraja da daukaka bihi da wannan aikin da ka aikata na alkhairi ko mun kankanta shi in dai ka aikata shi kana neman yardar Allah to sai ka kara daraja da daukaka wala allaka an tukhallafa maiki alaihi salatu wassalam yace wa sadu wataqila fa malan sadu an tukhallafa a tsawaita maka ranka Allah ta'ala ya dada maka rayuwa ya zaman to ya sa wa rayuwarka albarka wannan rashin lafiyar da kake ba da ita ba za ka mutu hatta yantafi abika aqwamun har dai waɗansu mutane daga cikin bayin Allah su amfana da kai su ne mu'minai wa yudarra bika akharuna atutar da waɗansu da kai su ne waɗanda suke arnawa yanda ma'aikin ku ya faɗa sai da ta faru sai da Sa'ad ibn Abi Waqqas bayan wannan magana da suka yi da ma'aiki yana cikin rashin lafiya ho yana tunanin cewa zai rasu a wannan lokacin halittin da ya ja yana cewa zai sadaka da kashi daya cikin hukun dukiyar shi ko
na'am
sai da ya zama to ya kara kusan shekara 40 da wani abu bayan wannan magana da aka yi wajen shekara da haye da ya kara shekara 43 dogo ya koma ga Allah da shi musulmai sai haye ya wakilci musulmai a gurare da dama wajen abin da ya shafi akal arnawa sai da Allah ya amfanar da musulmai da shi sannan kuma ya cutar da arnawa da shi shine wa yudarra bika akharun Allahumma abdili ashabi hijratahum ya ubangiji ka zartar wa sahabbaina ladan hijrarsu ka ci gaba da zuba musu ladan hijrarsu koda ba sa garin koda ba sa madina wala taruddahum ala aqabihim kadda kamaishe su kadda kamayar da su ala aqabihim akan dindinniyoyin su da zaman to a farkon musulunci duk mutumin da yana da imani amma bai hijira ba imanin shi bai yi ba to shine yanzu shi ma Sa'ad abin da yake jin tsoron kada a je ya muta Makka kasar da yayi hijira daga nan kala je ya muta anan kuma a ce hijirar shi ta lalace to shine yake ta baba ya ga manzo Allah ce in dai saboda rashin lafiyar nan taka ne ka zauna kake jinya anan to ladan ka yana nan na wanda yayi hijira yana nan a aje kullum ci gaba da rubuta maka shi ake ba za a fasa rubuta maka shi ba lakinil ba'isu sai dai wanda yake alba'is wanda yake abin tausayi abin kaico shine Sa'ad ibn Khawlata shine Sa'ad dan Khawlata Sa'ad ibn Khawla wannan shine mijin Subai'a al-Aslamiyya wanda lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yazo haji ta bankwana shi ma anan kin ya rasu yarsilahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana tausaya mishi amma ta bi makkata saboda shi anan makka ya rasu anan makka ya rasu amma shi Sa'ad ibn Abi Waqqas bai rasu ba a makka an gane ko saboda ya doki lokaci wannan rashin lafiya tashi ba ita ta zamanto ita ce rashin lafiyar shi ta karshe ba ya doki lokaci kafin ya koma ga Allah na'am
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير
شيكنا حديثي نقل شيء أتكون وانا بابي أن أمسو شدق عبد الله بن عباس يردل الله تقال تبتا أجلس عبد الله بن عباس يتي مايكي صلى الله عليه وسلم لوكتن دسا دبون أبي وقاس يعني ميا yayi wasiya da kashi daya cikin ukun dukiyar shi yayi sadaka dan Allah a lokacin rasuwar shi ma'aiki yace da yawa ne ko Abdullahi dan Abbas yace to law annan nasa da a ce mutane ghaddu min thuluthi za su rage daga kashi daya cikin uku ila rubu'i su dawo da kashi daya cikin hudu idan za su rasu su yi wasiya da kashi daya cikin hudun dukiyar su ayi wa Allah ta'ala hidima a ciki to da hakan din yafi lada sama da a ce su yi kashi daya cikin uku dan me yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qal haqiqa jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama yace athuluthu yace kashi daya cikin uku ya ishe ka ya ga wasu adubun abi wa kasu wannan yace kuma wa thuluthu kathirun yace kashi daya cikin uku ma ho yana da yawa inda za a rage daga kashi daya cikin uku to yafi koda shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya husan a rage saboda kabar waɗanda za su ci gadan ka mawadata su wadata da abin da yake hannayen mutane yafi ka bar su suna talakawa su dinga mekawa mutane tafuffukan hannayen su su miƙe su abin da za su ba su wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.